Wale Edun, wanda shine ministan kudin kasar, ya ce ya zama dole su tilastawa masu ajiye da kudin dalar Amurka ba bisa ka'ida ba, da su hanzarta kai su cikin bankuna. Mr. Edun ya ce yanzu kofa a bude take ga duk wanda zai kai kudaden sanadalar Amurka zuwa bankuna, ba zai fuskanci wasu tahome-tahome ko kuma biyan haraji ba. Edun ya ce duk wanda ya kai kudaden zuwa bankuna nan take za a sanya masa su a asusun da yake so, sai dai Edun ya ce idan har kudin halastattu ne. Ministan kudin ya kara da cewa ajiye kudaden kasashen ketare da wasu ke yi a wajen bankuna yana daga cikin abin da ke jawo hauhawa shin kayaki a kasar. Hakan yasa suka dauki wannan mataki da ya fara aiki ranar 31 ga watan Oktoba shekarar 2024. A bayanan nasa, ministan kudin bai bayyana irin hukunci da suka tanadar ga waɗanda suka yi burus wajen kai kudaden nasu bankuna nan da watanni 9 ba. Shin ko yaya masu hada-hadar canji suka ji da wannan kira na gwamnatin tarayya? Aminu Gwadabe shine shugaban masu musayar kudaden kasashen ketare a kasar.
Kamar yadda nace kira ne mai kyau, amma matsalolin da ke ƙasa shine mutane yanzu ma dama ita neran ba su yadda da ita ba saboda rashin karfinta. Na biyu, ita kanta dola ɗin yanzu ma tana samun kishiyoyi na su cryptocurrency da sauransu. Amma ni shawara na anan shine duk wannan tashin gwauran zabi da ita kudin Amerika take yi, in aka duba rashi ne, scarcity ne. To yanzu ga ita kuma bankin tsaki alhamdulillah, foreign reserve dinta da buffers dinta sun karu, ana magana wajen $40 billion yanzu a susun ta da take da shi. To ya kamata a ce an dubi an sara a dubi bakin gatari, saboda kada mu sa duka karfin mu a mun tara wannan reserve asusu. Kuma ita bukatocin wannan kudaden ana neman shi da za a samu sauki, saboda yawancin rayuwarmu ya dunkula akan abubuwan da muke kawowa da ni da kasashen waje.
Dr. Isa Abdullahi Kashiri, masanin tattalin arziki ne da ke jami'ar Kashiri a jihar Gombe, na ganin wannan farar dabara ce gwamnatin tarayya ta yi, sai dai yana ganin masu ajiye da irin waɗannan kudade na kasashen ƙetare ba lallai su yi mu bayi'a ga wannan kira ba.
Na yawan dala da take hannun mutane ba za su kai bankin nan ba duk da barazana da gwamnati take, tunda dai ba zuwa gidajensu za ta kakkama mutane ta ce su kakkawo dalar nan da karfi ba. Kuma ko ta yi hakan ma wanda za su koye wanda ba su so a gani sun mafi yawa. Saboda haka idan gwamnatin tana neman abin da zai sauwaƙe farashin dala ne, ta nemo hanyoyin da za ta bunƙasa sana'o'i da mutane za su fitar da kaya waje. Kuma idan an samu ƙaramin kuɗi ko mai yawa da aka samu a Najeriya, a yi tattalinsa kar a watsar da shi. Wannan shi zai fi ƙarawa Najeriya arziki da kuma rufa mana asiri.
Gwamnatin ƙasar dai na ta fitowa da sabbin tsare-tsare da take ganin zai iya kawo wa 'yan ƙasar sauƙin matsin rayuwa da suke ciki bayan cire tallafin man fetur da ta yi. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.